أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا يمتشي وانا مسلاتي مي البركة مسلاتي ألج محمد اندمي أنام ميدوغو رجهر برنو وانا يمتشي na ranar litinin 10 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma yazo daidai da 31 ga watan 8 miladiya ta 2009 a wannan majalisi mai albarka a inda muke tafsirin suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shine majalisin mu na 8 ko muna cikin faifai na biyu a cikin wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salam ajiya mun ji yadda annabi yusuf alaihi salam karshen al'amarin sa yadda ya koma ga Allah madaukakin sarki yana neman ya kawo masa tallafi da agaji daga makirci da kitififi da wannan mata ke kokarin yi masa da ramun da suke kokarin su jefa shi a lokacin da ya fifita ya shiga kurkuku akan ya ansa musu abinda suke kiran shi zuwa gare shi yace rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin yace ya ubangiji kurkuku shi yafi soyuwa gare ni sama da abinda suke kira na zuwa gare shi ya Allah ubangiji idan baka kawar mun da kaidin su ba zan karkata zuwa gare shi kuma in kasance daga cikin jahilai wato wawaye annabi yusuf alaihi salam ya fifita shiga kurkuku sama da abinda suke kiran shi zuwa gare shi na saban Allah wanda ibnu taymiya yake cewa a cikin wannan magana ta annabi yusuf akwai abin izina guda biyu izina ta farko anna sijna ahwanu min al ma'asi wa dhunub mutun ya yadda ya amince a sa shi kurkuku ya fi masa sauki sama da ya amince da laifi da zunubi wato ya zabi kurkuku wannan ya fi masa sauki akan ya yadda ya auka cikin zunubi da saban Allah sannan kuma na biyu daga cikin abinda yake izina ne daga maganar Yusuf alaihi salam neman tallafi da yayi a wajen Allah yake cewa wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin wanda yake nuna mana cewa bawa yana da buƙatar neman tallafi a gurin ubangijinsa cikin dukkan komai abinda ya shafi bautar Allah ba zai yiwu ba sai ubangiji ya taimaka maka ya maka tallafi akan wannan shi yasa a cikin karatun Fatiha muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ubangiji ya hada waɗannan kalmomi guda biyu al-isti'anatu wal ibada domin ibadar ba za ta yiwu ba idan ubangiji bai tallafa maka ya agaza maka akan aiwatar da ita ba haka nan ubangiji yake cewa fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara gare shi ka bauta masa sai yace kuma ka dogara gare shi wato a wajen bautan nan dole sai ka dogara ga Allah sannan ka samu cimma abin da kake bukata wa in tattaqu wa tasbiru fa inna dhalika min azmi al-umur in tattaqu wa tasbiru la yadurrukum kayduhum shay'a in tattaqu wa tasbiru la yadurrukum kayduhum shay'a bala in tattaqu wa tasbiru wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikati musawwimin saboda haka idan ka koma ga Allah ta hanyar taqwa ta hanyar neman taimako to babu kuma wani abin da zai cuce ka to wannan shine abin da annabi yusuf alaihi salam yayi kuma annabi musa alaihi salam shi ma yayi wannan وقال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين يا عند فرعون دمتا ننسى سكي برازن ذا كشف بني إسرائيل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون تزام كركشي ما تنسو مرايا يا أنسو مزا مكالي يا أنسو مزا دومم مو منفكر فنسو شين النبي موسى عليه السلام يكرى متى ننسى وقال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يا قوم متى نينا kujitso abin nan ku nemi agaji gurin ubangijinku istainu billah ku nemi agaji gurin ubangijinku sannan ku yi hakuri saboda haka dan adam yana buƙatar neman agaji gurin ubangijinsa a cikin dukkan al'amuransa yana neman tallafi daga Allah a cikin dukkanin al'amuransa zukata a hannun ubangiji suke kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya wanda yake jujjuya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka to waɗannan abubuwa guda biyu zamu fahince su daga karkashin maganar annabi yusuf alaihi salam rabbis sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin ubangiji nan da nan ya kawo masa tallafi fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas sami'ul alim sannan wani abu na uku wanda shi ma ya kamata ya zama izna karkashin wannan magana ta annabi yusuf alaihi salam shine kada mutun ya ce yafi karfin kaidin mata wato kaidin mace yana da hadari sosai sun ce quwwatul mar'ati fi da'fiha yayin da kake ganin mace a lokacin da take mai rauni to a lokacin tafi karfi kuma wa hunna ghalibun liman wa sharru ghalibin liman ghalab saboda ka lokacin da kake ganin ta mai rauni da za ta shagwagwabe to a lokacin kuma tafi karya zuciya to idan annabi yusuf alaihi salam wanda annabin Allah ne da ubangiji ya bashi isma wato kariya yayi masa katanga duk da haka yana cewa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin ina ga wani kuma da bai taka kara ya karya ba shi yaga cewa ai yafi karfin kaidin mata saboda haka zai rika gicciya kansa cikin abin da yake shubuha yana shiga cikin harkan mata dumu dumu wanda in bai yi sa'a ba sai ya samu kanshi a tsaka mai wuya idan har annabi yusuf alaihi salam yana cewa ya ubangiji in baka shiga tsakanina da matan nan ba to zan karkata zuwa gare su to wane ne ya isa ya ce shi ba zai iya karkata ba saboda haka sai ka nemi tsari shi yasa musulunci ya zo da hanyoyin da zai wato katange namiji daga fadawa cikin sharri da makirci na mace aka dauki matakai tsaurara aka hana mace ta yi tafiya ita kadai ba da maharraminta ba aka ce kada namiji ya keɓanta da wacce ba maharramarsa ba aka hana cakuduwar maza da mata cakuduwa ta gangar jiki ubangiji ya hana wannan duk waɗannan hanyoyi ne da za su katange mutum daga fadawa cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana saboda haka wannan magana ta annabi yusuf alaihi salam babbar aya ce babbar izina ce ga waɗanda suke ganin su za su iya ta'amuli da mata a cikin dukkan harkoki ba tare da sun ji tsoron fadawa cikin wannan matsala ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce summa badalahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نرى
نعم الله يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين سنن بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات باين سنغا دليلي قرر وأن سكي نون كؤتر النبي يوسف عليه السلام درش اللي فنسا سيكما يبين غريسو شيوا للي تبچ حقيقة زاسو أوليشي zasu sa shi a kurkuku har zuwa wani lokaci wato wannan ya nuna cewa bayan abin da ya bayyana na hujjoji da suke nuna cewa annabi Yusuf alaihi salam tsarkakakken mutum ne ba shi da laifi bai kuma yunkurin yin wani laifi ba na farko dai sun ga halayensa zaman su da shi shekara da shekaru sun ga irin dabi'unsa dabi'u ne masu ban sha'awa masu ban kaye waɗanda kowa ya gani yayi san barka sannan na biyu lokacin da ta tuhume shi ya fito ya gaya wa shi Azizu Misr cewa hiya rawadatni an nafsi zaman su da shi kuma bai taba musu ƙarya ba bai taba cin amanar su ba bai taba ha'intar su cikin karamin abu ko babba ba don haka ya kamata su gaskata shi cikin wannan magana da ya faɗa bugu da ƙari kuma sai aka samu shahida shahidun min ahliha wani wanda ya kamata a ce ma ko ake za a yi tsammanin zai goyi bayanta ya fito a matsayin wanda zai bata gaskiya sai kuma ya fito a matsayin wanda ya bawa annabi Yusuf alaihi salam gaskiya sun ga wannan ayar banda wannan ayar shi kansa Azizu Misr mijin nata ya gamsu cewa ita ce mai laifi Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki ya yadda cewa ita ce mai laifi yace ki nemi gafaran laifinki sannan kuma lokacin da ta gayyato mutane mata aka zo aka yi liyafa a gidanta aka ci abinci a wannan lokacin ta fito karara ta nuna cewa ita ce ta nemi Yusuf ba shine ya neme ta ba da ta neme shi kuma ya kafe ya ki yadda ana rawatuhu an nafsihi fasta'sam ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ناني ميشي اما كما يا كفي كاغا wannan ma shaida ce shaida ce aya ce wacce take nuna annabi Yusuf alaihi salam ba ya da laifi to amma duk da haka sai suke ganin cewa ya kamata su rufe annabi Yusuf alaihi salam wannan cewa a rufe shi kuma har aka rufe shi yana nuna cewa wannan matar mai takalmin karfe ce wato tafi karfin mijinta kaga dai mijinta ai ya ga cewa lalle ita ce ba ta da gaskiya karara ya ga wannan ga kuma shaidu da alamomi duk sun nuna haka amma menene yasa ya yarda yayi abin da take so da ta ce ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunan min as-saghirin me yasa ya yarda yayi abin da take bukata na aje a kulli annabi Yusuf alaihi salam wannan yana nuna maka cewa wani sahorami ne wato mijin ta ce ne ba shi da katabus a gaban matarsa sai abin da ta ce saboda haka tunda yanzu tana so aje a kulli annabi Yusuf alaihi salam kawai ya yarda aje a kulli shi to haka ake samu wani lokaci wasu masu mulki matarsu su fi karfin su koda kuwa ba sa san a yi zalunci a yi rashin gaskiya matansu za su sa su a yi wannan din kaga yadda annabi Yusuf alaihi salam wato aka zalunce shi karara tare da cewa shi Azizu Misr ya san ba shi da laifi amma tunda matar haka take so mai takalmin karfe haka take so kaga dole ne haka za a yi don haka dole ya bi ta haka sannan kuma wannan yana nuna mana cece ku ce bai kare a cikin gari ba an yi ta yayata maganar cewa lalle Yusufu ya nemi uwar gidansa ana ta wannan abin nan din ana uwar gidan Azizu ta nemi yaron gidanta imra'atul Azizu turawidu fataha an nafsi wannan cece ku can wannan ce rabba a daina yin shi a gari ba to sai suka ga cewa me za su yi na su ga sun magance wannan tereren bara aje a kulle Yusuf domin a nuna wa jama'ar gari cewa lalle ya yi laifin gashi ma har an yi masa sakamako an je an daure shi dan a kashe bakin masu surutu, ce ba ita ce ke da laifi ba, shi yake da laifi. Thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasdununahu hatta hin, sannan ya bayyana gare su bayan sun ga dalilai masu nuna gaskiyar Annabi Yusuf alaihi salam da kubutarsa daga laifi, cewa lalle sai sun kulle shi hatta hin, har zuwa wani lokaci, wato ba a ma sanya lokacin fitowar shi daga kurkuku ba, wanda zai nuna maka cewa ba wai ta shari'a aka yi ba, aka ce je ka an daure ka shekara kaza, kawai aje a jefa shi kurkuku sai an waiwaye shi. Wannan shine hatta hin, wannan yana nuna maka an yi masa wato hukunci ne ba tare da an yi masa shari'a ba, tunda babu wata kuma shari'a da za a yi masa bayan duk dalilai suna goyen bayan sa cewa shine mai gaskiya. Kaga batun a ce a zo a yi masa shari'a duk bata taso ba, ko kuma ma da za a yi masa shari'ar irin wannan yanayi, za a yi masa shari'ar je kana yi ka ci, saboda mai takalmin karfe ga abin da take so. To shine Allah ya ce wada khala ma'ahu sijna fatayan, to anan an shiga faifai na uku, Annabi Yusuf alaihi salam gashi a kurkuku, har an shigar da shi kurkuku har wasu samari guda biyu su ma sun shiga kurkuku tare da shi. Allah ya ce wada khala ma'ahu sijna fatayan, sai wasu samari guda biyu suka shiga kurkuku tare da shi. Qala ahaduhuma, ɗaya daga cikin su yace inni arani a'siru khamra, ni na ganni gani nan a mafarki ina tatse da bino domin ya zama giya. Wa qala al-akhar, dayan kuma sai yace inni arani ahmilu fawqa ra'si, ni na ganni gani nan a mafarki ahmilu fawqa ra'si khubzan, ina dauke da gurasa a kaina, ta'kulu at-tayru min, tsuntsaye na caccakar gurasar, nabbina bi ta'wili, ba mu labarin fassarar wannan mafarkin, inna naraka minal muhsini, lalle mu muna ganinka muna tsammaninka kana daga cikin masu kwarewa wajen iya fassarar mafarki, wato waɗanda suka kware wajen fassarar mafarki. To wannan aya tana nuna Annabi Yusuf alaihi salam an kai shi kurkuku, lokacin da aka kai shi kurkuku kuma an kawo wasu samari guda biyu kurkuku, su ma kuma daga can gidan sarki aka tuhume su da wasu laifuffuka aka kawo su. Ɗaya shine mai bawa sarki giya, shine mai shayar da sarki, ɗaya kuma shine mai wato mai gurasar gidan sarki. Saboda haka an tuhume su, yanzu ga su nan an shigar da su kurkuku tare da Annabi Yusuf alaihi salam. To shigarsu da Annabi Yusuf cikin kurkuku sun ga alamar cewa Annabi Yusuf mutum ne na daban, ba irin kowa ba ne. Sun ga alamar nagarta da tsarki tare da shi, akan gane mutumin kirki wani lokaci tun daga fuskarsa. Saboda haka suka kalle shi suka ga alamar mutumin kirki ne. Sannan zamansa da suka yi da shi a cikin kurkuku, suka ga irin yadda halayensa suke da ɗabi'unsu suke, sai suka ƙara amincewa lalle shi mutumin kirki ne. Domin a cikin kurkuku ɗin nan zamantakewarsa da su dole ne su ga halayensa na ƙwarai, tunda mutumin ƙwarai ne, dole ne za su ga irin yadda yake mu'amala da su ta sha bamban da yadda kowa yake mu'amala da ɗan'uwansa. Za su ga yadda yake ihsani ga marar lafiya lokacin da aka ce cikinsu wani baya da lafiya. Za su ga irin yadda yake kyautata magana, kyakkyawan kalami ga kowannensu. Saboda haka yayin da suka shiga tare da shi kurkuku, suka ga irin waɗannan ɗabi'u tare da shi, sai suka amince masa, suka ji suna son shi so mai tsanani. Akwai maganar da Qatada yake faɗa. Qatada yana ɗaya daga cikin malaman tabi'ai, yake cewa yayin da suka shiga cikin kurkuku suka ga irin halayensa, sai suka so shi so mai tsanani. Suka zo suka same shi suka ce lalle su suna son shi saboda irin ɗabi'unsa masu kyau. Inna ahbabnaka hubban za'idan, muna son ka sama da yadda muke son kowa a cikin gidan nan. Sai ya ce da su barakallahu fikuma, Allah ya muku albarka. Innahu ma ahabbani ahadun illa dakhala alayya min mahabbatihi dararun, ni fa duk wanda ya so ni a ƙarshe kuma sai ya shiga cikin wani bala'i. Saboda haka yake gaya masu gwaggwansa ta so shi, abin bai mata kyau ba, babansa ya so shi, wannan ya zama dalilin rabuwarsu. sannan kuma imra'atul azizi ta so shi wanda karshe ga abin da ya wakana suka ce mu dai sai mun so ka koma me ya faru to shine suke gaya masa mafarkin da suka yi daya daga cikin su yace inni arani a'siru khamra ay a'siru inaba na ganni ina matse inabi ina tatsa inabi ta yadda zai zama giya ni mafarkin da nake nan gani nan da inabi a gaba na ina ta tatsewa dayan kuma yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min ni kuma na ganni a mafarki ina dauke da gurasa tsuntsaye kuma suna ta caccakar wannan gurasar a kaina don haka ka bamu wato fassarar wannan mafarkin sun kula cewa ya san fassarar mafarki don haka suna son ya fassara musu wannan mafarki suka ce inna naraka minal muhsinina mu muna ganin ka kana daga cikin waɗanda suka kware suka iya fassarar mafarki ay minal ladzina yuhsinuna ta'birar ru'ya ko naraka minal muhsinina muna ganin ka cikin mutane na gari saboda haka zaka iya fassara mana wannan mafarkin namu to shine anan sai ya ce da su
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
نعم تصبر هكا sai ya ce da su qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma yanzu su suna neman ya fassara musu mafarki ne to sai yake so ya nuna musu magana fassara mafarki wannan abu ne mai sauki ina da ilimin da yafi wannan ma la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi babu wani abincin da zai zo muku wanda ake ciyar da ku shi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi sai na ba ku labarin hakikanin sa qabla an ya'tiyakuma tun gabanin ma yazo muku zalikuma mimma 'allamani rabbi wannan kuwa daga cikin abinda ubangiji na ne ya sanar da ni wato idan kuna tambaya ta batun mafarki ne in muku fassara to abinda na sani ma yafi wannan abincin da ake kawo muku anan kuna ci kullun abincin da ake bawa ƴan kurkuku zan iya ba ku labarin abincin da za a kawo muku nan gaba kafin a kawo muku shi ce yau za a kawo muku kaza da kaza da kaza da kaza yau za a ci tun kafin a kawo muku kaga wannan labari ne na gaibi wanda in ba wahayi ba mutum ba zai iya samun shi ba wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum annabi isa alaihi salam da yake gaya wa banu isra'il ina kuma ba ku labarin abinda kuke ci da abinda kuke ajewa a gidanku idan ka zo a gaban annabi isa alaihi salam sai ya ce yau ka ci kaza kawai yazo ka ci dan wake kuma ka aje abu kaza a gida wanda bai sani ba wato ba a gaban shi kai abu ba to amma saboda ana masa wahayi ana sanar da shi gaibi sai ya faɗi wannan abu saboda haka sai yake cewa la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi babu wani abincin da zai zo muku nan wanda ake ciyar da ku shi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi sai na ba ku labarin hakikanin sa domin ta'wil yana nufin yakan zo da ma'anar hakikatu shay walamma ya'tihim ta'wilu da Allah ya faɗa hakikanin ranar bata zo musu bane saboda at-ta'wil yati bi ma'na haqiqatu ash-shay wa yati bi ma'na ma ya'ulu ilayhi amru ash-shay. Ta'wil ar-ru'ya fassarar mafarki shine bayanin yadda al'amarin mafarkin zai kasance daga ƙarshe. Nan kuma at-ta'wil yana nufin bayanin haƙiƙanin abun. Zan gaya muku kaza da kaza da kaza da kaza, yau za a ci a gidan nan tun kafin a kawo shi. Kaga wanda ya fi batun fassarar mafarki, wanda shi sai an baka labarin abun sannan ka dubi abubuwan da suka wakana a cikin bacci din kai fassarar su. Wannan abun ma ba a baka labarinsa ba, bai ma kasance ba kuma ka iya bada labarin shi, babu shakka wannan ya fi girma. Sai ya ce zalikuma mimma allamani rabbi, wannan abin da nake faɗa muku yana daga sashen abin da Ubangiji na ya sanar da ni. Wato dan ya nuna musu cewa ba fa batun tsafi ba ne, ba maganar bugun ƙasa ba ne, ba maganar amfani da aljannu ba ne, kakko tasihiri ne, a'a wannan wahayi ne daga Allah, ilimi ne daga Ubangiji. Domin garin an shahara da wasu abubuwa da suka shafi tsafi, wataƙila inda ya yi shuru sai su ɗauka wani babban matsafi ne. Sai ya ce zalikuma mimma allamani rabbi, wannan abin da nake gaya muku yana daga sashen abin da Ubangiji na ya sanar da ni. Wannan duk shimfiɗa ce yake yi musu akan abin da zai kirawo su zuwa gare shi na tauhidi. Ya samu wata kafa wacce ta ƙarƙashinta zai yi amfani da ita wajen ya kirawo su zuwa ga tauhidi. Don haka sai ya fara gaya musu irin baiwar da Allah ya yi masa, domin su a lokacin ne suka taɓa haɗuwa da shi ba su san shi ba, kuma ba su san cewa annabi ne daga Allah ba. Don haka bara ya yi musu wannan shimfiɗa don ya sanar da su alaƙarsa da Ubangijinsa. Sannan ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun, kuma ni na bar addinin mutanen da ba sa yin imani da Allah kuma su masu kafircewa ne da ranar lahira. Ma'ana ba na bin addinin mutanen da suke ba sa yin imani da Allah, waɗanda suke kan shirka, ba na kan addininsu, ba na kan addinin waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba. A nan yana nufin wa? Yana nufin mutanensa da ya baro a Sham waɗanda ba su yi imani ba, da kuma mutanen Masar ɗin su kansu waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba. Ko da kuwa akwai imani, akwai batun lahira a gurinsu, to ba yadda shari'a ta zo da ita suke ɗaukanta ba. Suna ɗaukan lahira wani lokaci ne da wata rayuwa ce da gumakansu za su tashi, waɗanda suka mutu cikin iyayensu da kakanninsu za su tashi su kuma mallake duniya duka. Shi yasa za ka ga Misrawa na wancan lokacin idan sarki ya mutu, maimakon abin ne shi, sai a sa masa sinadarin da ba zai lalace ba, sai a je a gina masa wawa keken gini ɗin nan a haram da suke gina musu, domin su ariya wasu cewa akwai ranar da za ta zo waɗannan sarakunan za su kuma tashi su yi mulki. Saboda haka kaga ashe ita ce ranar lahira a gunsu su. Wannan imanin da wannan lahira ta su daidai yake da kafircewa ranar lahira ɗin, don ba ita ce ranar lahirar da musulunci ko da addini ya zo da ita ba. Saboda haka ya ce ni na bar addinin mutanen da ba sa imani da Allah, ba sa kuma imani da ranar lahira, wato wanda suka kafircewa ranar lahira. A nan yana so ya gaya musu me yasa ya samu wannan baiwar har Ubangiji ya kai shi wannan matsayin. Ga dalili, ya yi imani da Allah, ya ƙaurace waɗanda suka yi imani da wanda ba su yi imani da Allah ba, waɗanda suke shirka. Sannan ya yi imani da ranar lahira, baya tare da waɗanda suka kafircewa ranar lahira. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, sannan na bi addinin iyayena Ibrahim da Ishaq da Yaqub, wato kakanninsa, domin kaka uba ne kamar yadda muka faɗa a farkon surar. Na bi addinin iyayena Ibrahim da Ishaq da Yaqub, ma kana lana an nushrika billahi min shay, baya dacewa gare mu mu haɗa Allah da wani abu cikin bauta. Zalika min fadlillahi alaina, wannan yana daga cikin falalan Allah da ya yi mana. Wa ala nasi, yayi wa sauran mutane, walakin da aktharan nasi la yashkurun, sai dai yawa yawancin mutane ba sa gode wa falalan Allah da ya musu. Kaga anan yana faɗa musu dalilin da yasa Ubangiji ya bashi wannan matsayin har ya sanar da shi abinda bai sani ba, har ya ɗaukaka shi zuwa ga matsayin annabci, ya bashi ilimin ladunni, ilimin da daga wajensa ake samun sa kai tsaye zalika mimma allamani rabbi ya gaya musu cewa bin sa ga addinin gaskiya addinin da yayi imani da Allah shi kadai yayi imani da nanan lahira addinin da babu shirka shi yasa shi ya samu wannan daukaka kaga duk wannan shifida ce yake musu sannan ya gaya musu cewa iyayensa annabawa ne waɗanda suna kan addini na gaskiya addinin da yayi imani da Allah guda daya sannan kuma yayi imani da ranar lahira saboda haka shi ya bi sawun iyayensa kaga ashe kenan wato ba ko da yaushe bane bin iyaye yake zama laifi wato bin abinda ka samu iyayenka akai yake zama laifi zamu ga alqur'ani ya soki kafirai waɗanda suka rika cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu akan wannan hanya kan wannan addini saboda haka mu zamu tabin su sau da kafa har mu mutu ba zamu canza ba Allah ya soke su da wannan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhu la yaqiluna shay'an wa la yahtadun in an ce su bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a su za su bi abinda suka samu iyayensu akai Allah ya ce koda iyayensu ba su da hankali ba su da shiriya koda iyayensu ba su yi aiki da hankalin da Allah ya ba su ba sannan ba su yi ilimi sun yi aiki da shi ba sai sun bi iyayen akan wannan ashe kenan Allah ya soki bin iyayen da ba sa hankaltuwa su yi aiki da hankalinsu su bi gaskiya ya soki bin iyayen da ba sa aiki da shiriya amma iyayen da suke aiki da shiriya wannan yana da kyau a yi biyayya gare su a bi sawunsu sau da kafa shi yasa Allah yake cewa am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahun wahida wa nahnu lahu muslimun lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub ya tara ƴaƴansa yana musu wasici yace me za ku bauta wa bayana suka ce zamu bauta wa abinda kake ka bautawa da abinda iyayenka Ibrahim da Isma'il da Ishaq suka bautawa kaga ashe kenan idan iyaye suna kan tauhidi ya kamata daya bi su anan ana saba wa iyaye idan sun bar hanyar shiriya ne to a wannan lokaci kuma babu da a gare su don haka mutumin da iyayensa suke kan tauhidi yana iya burga da su cini ina kan tafarkin iyayena wanda kuma iyayensa suke kan bata bai kamata ya burga da wannan ba sai ya shiga cikin wancan bangare kuma inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadu kuma wannan yana nuna maka idan iyaye suka gyaru wannan yakan yi tasiri ga gyaruwar iyayensu ma shi yasa annabi yusuf alaihi salam ya taso cikin gida wanda yake tsaftatacce iyayensa da kakanninsa duk akan tafarki na kwarai suke yi saboda haka shi ma sai ya zo ya bi tafarkin su sannan wannan yana nuna maka addinin annabawa guda ɗaya ne wajen tauhidi annabawa ba su saba ba koda kuwa sun saba wajen shari'o'i wajen hukunce-hukunce amma wajen tauhidi ba su sassaba ba don haka sai ya ce wattaba'tu millata aba'i sai ya ce ibrahima wa ishaqa wa yaqub saboda haka addinin da suke bi wajen aqida guda ɗaya ne babu sabani anan don haka aqidar musulmi a ko ina a kowane lokaci guda ɗaya ce shi yasa koda mazhabobi da kuke gani kamar yadda muka faɗa mazhabobi da suka sassaba cikin wasu hukunce-hukunce ta fuskar aqida guda ɗaya ce baka taba ji an ce ga aqidar Abu Hanifa daban ba ta Maliku daban ta Shafi'i daban ta Ahmad daban ta Bukhari daban ta Muslim daban babu wannan aqida guda ɗaya ce saboda haka wajen aqida dole a dunkule a zama abu ɗaya koda za a samu sabani wajen furu'u shari'a wajen fahimtar wasu hukunce-hukunce musamman hukunce-hukuncen da ijtihadi yake shiga cikin su wanda babu nassi karara akan su ko kuma nassin wato ainihin yana daukan ma'anoni da yawa to kaga anan dole za a yi ijtihadi za a iya samun sabani to don haka anan yana nuna cewa iyayensa gaba ɗaya suna kan aqida guda ɗaya ita ce aqidar tauhidi yace ma kana lana an nushrika billahi min shay kaga sai ya fito da aqidar shine aqidar da ba shirka a ciki zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi yace wannan yana daga cikin falala Allah da yayi mana a matsaya ya sanya mu masu kira zuwa ga tauhidi falalace da ubangiji yayi mana ya sanya annabci a cikin gidanmu da zurriyarmu falalace da yayi mana wa alal nasi kuma yayi wa mutane ta hanyar turo su turo mu gare su mu yi musu wa'azi mu karantar da su mu nuna musu Allah wannan ita ma falalace yayi wa mutane walakin da aksara nasi la yashkuru sai da yawa yawancin mutane ba sa gode falalar Allah ta ina ne ba sa gode wa Allah falalarsa ba sa gode wa Allah falalarsa ta hanyar kin karbar tauhidi su rika yaki da tauhidi duk sanda aka yi maganar tauhidi su ji kamar ana kawo wata fitina ne cikin al'umma sai zaka rarraba kan jama'a a bar kowa yayi nashi wannan rashin godiyar falalar ubangiji ce da yawa mutane saboda haka sai anan annabi Yusuf alaihi salam sai ya fara shimfiɗa da batun matsayinsa da falalarsa da abin da ya sa har ya kai ga wannan matsayin da yake kai yanzu saboda haka malamai suka ce kaga babu laifi idan malami yana cikin jahilan da ba su san martabarsa ba yayi bayanin matsayinsa wato zai iya zuwa gari bako ba a san shi ba saboda haka a yi ta masa kallon bi'ahu ana ta masa wani kalle-kalle haka shi wannan fa daga ina alhalin kuma a wajen ilimin shakundum ne baharu ne tamki ne wanda ba shi da gaci kama mutane ba su san wannan ba to ba laifi ya gaya musu cewa kun gafa ni fa ba irin ku bane fa ni fa na cika fa anna batsi ya nuna musu falalarsa ya nuna musu matsayinsa domin malami idan yana gurin da ba a san matsayinsa ba to iliminsa mutuwa yake saboda ba zai samu waɗanda zai karantar ba in ko ba zai karantar da iliminsa ba to wata rana zai nemi ilimin nasa ya rasa saboda haka kai ya yarda ya zauna gurin da iliminsa zai mutu lokacin da Abu Ali al-Qali ya zo wani gari da ake kira Karak a cikin Jordan gari ɗan ƙauye ne ƙarami shi kuma babban malami ne amma malamin luga ne malamin harshen larabci da adabi ya san dukkan tarihin larabawa da waƙe-waƙensu da waye amma dai wannan ba mai amfani ne to da ya zo ƙauyen suka ga lalle wannan ya san luga ya san nahawu sai suka ce ai muna ga kawai a saman maka masauki a nan a maka aure ka zauna mu kwashi ilimi to amma wani ilimi za a kwasa na nahawu a ƙauye fi sabilillah nahawu a ƙauye saboda haka ya dube su duk ƙauyawa ne ya ce kai ilimi na ya fi ƙarfin garinku saboda in ya zauna a nan kaga ba wani abin kirki da zai koyar kama da akala da shariba zai yi ta koyarwa iliminsa ya fi ƙarfin wannan ɗan ƙauyen saboda haka sai ya fita sha'aninsa ya tafiyarsa Sufyan al-Thawri lokacin da ya je wani gari ya yi kwana da kwanaki bai ga wani ya zo ya tattauna da shi kan matsalar ilimi ba nan da na ya fito yana cewa kai ku nemo min abin hawa in bar wannan gari ai ilimi mutuwa yake a cikinsa ya ce ba wanda ya zo tambaye ni ba wanda ya zo tattauna da ni ba wanda ya zo muka yi musanyen ra'ayi na ilimi in ya zauna shi kenan iliminsa zai mutu to shi yasa za ka gani a cikin tarihin malamai ana faɗar wasu malaman sai a ce iliminsu ya ɓace ne saboda sun zauna a wasu garuruwa waɗanda babu ilimi a garin babu masu san ilimi to shi yasa suka ce babu laifi idan malami yana gurin da ba a san matsayinsa ba yayi bayanin kansa domin a amfana da shi wannan ko ba shi yake nuna cewa mutum yayi ta zuga kanshi ba koda yaushe a'a yayi abin idan akwai buƙatar yin haka din amma in guri kowa ya san matsayinka kuma sai ka kuzuzuta kanka kaga wannan kuma ya shiga cikin wani babi daban ya shiga cikin wani sabon babi kuma na a wasu akwai waɗanda kuma ba wai ba a san matsayin nasu ba a suna so ne su kai kansu wani matsayin da ba su kai ba kuma to ta haka kuma sai su yi ta yin da'awa ta ƙarya su yi ta cika baki to irin waɗannan kuma babu shakka ƙara kayar da kansu suke yi ba ɗaga kansu suke yi ba to shine yace zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nasi walakin aktharan nasi la yashkurun to bayan ma yayi wannan shimfida sai ya ci gaba da cewa
ya sahibai sijni a arbabun mutafalliquna khayrun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
سنن يجي يا صاحبي السجن يا أبو كينا أكرككو a arbabun mutafarriquna yanzu iyayen giji waɗanda suke daban-daban khairun sune mafiya alkhairi ko a arbabun mutafarriquna yanzu iyayen giji barkatai su suka fi alkhairi amillahu alwahid alqahar ko kuma Allah guda ɗaya mai rinjaye ma ta'buduna min dunihi illa asma'a ba wani abu kuke bautawa ba ba Allah ba face wasu sunaye sammaitumuha da kuka kaga kuka kirkira kuka sanya ma an antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzala Allahu biha min sultan abinda Allah bai saukar masa da wata hujja ba inal hukmu illa lillah Allah shi kadai ke da hukunci amara Allah ta'budu illa iyyah kuma yayi umarni kada ku bauta wa kowa sai shi kadai zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini mai kakke walakin akthar an-nas la ya'lamun sai dai yawa yawaicin mutane ba su sani ba kaga bayan yayi waccan shimfida wacce ita kanta da'awa ce yayi da'awa ta bayanin halinsa da yanayinsa da abin da ya kai shi ga wannan matsayi sannan kuma yazo yana yin da'awa kuma ta bayani da kawo hujjoji waɗanda za su nuna gaskiyar kadaitakar Allah madaukakin sarki wajen bauta yace ya sahibai sijni ya abokaina na kurkuku kaga ya kirawo su abokansa domin ya sa su ƙara nutsuwa da shi zaman su a kurkuku wannan shi yasa suka zama abokai don duk wanda ka dan zauna da shi a wani abu kana iya kiran shi sahibinka sawa'un zaman ya dade ko bai dade ba to zaman sa a kurkuku da shi sai ya kirawo su abokansa yace abokaina na kurkuku a arbabu mutafarriquna yanzu ababan bauta barkatai da kuke da su a wannan lokaci misrawa suna ji da allolin su da suke bauta wajen guda 30 wanda su ne manya-manyan allolin banda kanana-kanana wanda kowa yake da nashi a gida akwai manya-manya wanda kowa ya yarda cewa su ne ogogin to yanzu waɗannan allolin barkatai wani babba wani karami wani na itace wani na tabo wani na dutse wani lokacin ma wasu su bauta wa ruwa wasu bauta wa duwatsu irin waɗannan allolin barkatai waɗanda suke mabambanta wajen sifofinsu wajen kamanninsu da kuma allolin da kowanne za ku bashi aikin sa ku ce wannan allan farin ciki ne wannan allan bakin ciki ne wannan allan fushi ne wannan allan murna ne wannan allan ruwan sama ne wannan allan fari ne wannan allan rama ne wannan allan kuba ne arbabun mutafarriqun waɗanda suke barkatai daban-daban anan yana nuna musu cewa a ɗabi'a ta ɗan adam ba yadda za a yi rayuwar ɗan adam ta zama ta daidaitu ta saisaitu sai idan ta fuskanci Allah guda ɗaya idan har ba za ta fuskanci abin bauta guda ɗaya ba zukata ba za su kasance suna fuskantar abin bauta guda ɗaya ba to babu shakka rayuwa ba za ta yi alheri ba za ta yi kyau ba domin soye-soyen zuciya za su yi yawa kowa zai yi da'awar Allahnsa shi ne sama don haka abinda Allahnsa yake so shi za a yi to kaga duniya ba za ta zauna lafiya ba to amma in aka fuskanci Allah guda ɗaya abin bauta guda ɗaya aka sadu daga alwahidul qahar babu shakka rayuwa za ta yi kyau domin zai zama manufarku ɗaya ce inda kuka sa gaba ɗaya ne alƙibla ɗaya ce hanya ɗaya kuke tafiya a kanta don haka ba za ku samu sassaɓawa ba da za ta jawo har ku riƙa zubar da jininku to shine nan yake jawo hankalinsu zuwa ga su fahimci wannan in har suna san rayuwarsu ta zame alkhairi to babu shakka sai sun rike Allah guda daya wanda shine mai rinjaye akan kowa da kowa wadannan da kuke bautawa ai babu abin da za su iya yi muku alloli ne barkatai da kuka rike kuna bauta musu sunaye ne da kuka kirkira kuka sa musu wadanda sunaye ne da ba wata hujja da ta sauka daga sama wacce take nuna cewa wannan abun bauta ne a bauta masa akwai wani Osiris ko wani Isis Aziz ko wani wane ne ko wani Amun a ce cewa allolin su ne a bauta musu babu inda aka samu wadannan sunaye in hiya illa asma'un sammaytumuha illa ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ba wani abu kuke bautawa wafaci sunaye ne da kuka kirkira ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan wato babu wata hujja da ubangiji ya saukar akan wannan kaga anan bai fuskanci magana zuwa gare su su biyu ba sai ya maida maganar general ga kowa da kowa sahibai sijini yace su biyu ne yayi amfani da damiri na mutum biyu amma kuma sai ya dawo yana cewa ma ta'buduna wanda an wuce kuma mutum biyu dan ya nuna wa'azinsa ba wai su kadai yake kebanta da shi ba wa'azi ne na kowa da kowa wannan kuma yana daga cikin hikimarsa da ladabinsa wajen magana maimakon ya ta kallon su biyu kamar su kadai ne ke yin wannan abun wanda watakila wannan zai iya fita su fusata su sai yake nuna abun ya zama ruwan dare kuma ba ku kadai bane don haka garin ake yi amma abinda ake yi a garin nan ba daidai bane yace inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne shi kadai ke da hukunci saboda haka hukuncin da yayi shine a bauta masa shi kadai kada a hada wani da shi cikin bauta amara Allah ta'budu illa iyya yayi umarni ya zartar na cewa kada ku bauta wa kowa sai shi kadai zalika ad-dinul qayyim yace wannan shine addini mi kakke saboda haka wanda kuke kansa ba mi kakke bane karkataccen addini ne walakin aktharan nas la ya'lamu sai dai yawayawaicin mutane ba sa gane haka a can baya ce walakin aktharan nas la yashkuru nan ma ya sake cewa walakin aktharan nas la ya'lamu dan ya nuna musu cewa kada ku dubi yawan ku ku zata cewa yawan nan naku dalili ne da yake nuna kan gaskiya kuke ku ga cewa ni kadai ne yanzu tilo a cikin ku nake cewa abautawa Allah shi dai wannan ba yawa ba za ta zama hujja ba don haka dan yawa yawaicin mutane ba su san irin ni'imar da Allah ya musu cikin tauhidi ba balle su gode mata yawa yawaicin mutane ba su san tauhidi ba balle su yi aiki da shi don haka sai ya kirawo su zuwa ga tauhidi wannan kuma yana nuna maka cewa tauhidi shine abinda ake farawa da shi sama da komai kaga anan annabi Yusuf alaihi salam bai kirawo su zuwa ga kowane abu ba sai da ya kirawo su zuwa ga tauhidi shi yasa muke cewa tauhidi shine farkon abinda ya kamata mai da'awa ya fara da shi kuma ko me zai sa yana karantar da jama'a to lalle sirka tauhidi a ciki idan kaga mutun ya ce shi zai karantar amma ba zai karantar da tauhidi ba saboda rigima yake kawo wannan ya saki hanya ta annabawa annabawa gaba ɗaya kira suka yi zuwa ga tauhidi wala qad ba'athna fi kulli ummatin min fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut haka muka aika wa kowace al'umma manzo manzan nan abinda yake ce mata su bautawa Allah su nisanci duk abinda ake bautawa ba Allah kaga shi kowane annabi da tauhidi ya fara kiran mutanansa zuwa gare shi don haka annabi Yusuf alaihi assalam sai ya fara da tauhidi ya fara kiran su zuwa ga kadaita Allah shi kadai sannan wannan yana nuna maka idan wasu suka zo wajenka a matsayinka na mai kira zuwa ga Allah suna da wata maslaha da suke neman ka a wajenka to idan kai mai kira zuwa ga Allah ka ribaci wannan damar da ka samu wajenka kirawo su zuwa ga Allah kafin ka ba su kafin ka abin nan din maslahar su ta biya musu bukatar su kaga abinda suka nema a wajensa fassarar mafarki amma kafin ya fassara musu mafarkin sai ya shiga wa'azi dama yana son ya samu wata dama ce ya samu wata kafa yanzu wanda za su tsaya su saurare shi a nitse don suna jiran ya gama musu wa'azi kuma ya fassara musu mafarkin su to haka nan ko da aikin taimakon kai da kai kake yi to kada kai aikin taimakon kai da kai zalla matukar kai mai aqida ne mai addini ne yanzu kana aikin taimakon masu bukata amma kuma ka sirka da da'awa ka sirka da kokarin nuna musu addini da gyara musu halayensu, kada kawai kai bukatar ka ina marayu suke a basu abinci, ina zaurawa suke a samu musu miji, ina waɗanda matansu abin nan mazansu suka mutu a taimaka musu, ina tsofaffi a taimaka musu, kai kawai aikin ka kenan, amma taimakon ba a ka hada shi da da'awa, wannan ba shi ya kamata ba. Kamata idan ka kai musu taimakon to kuma sai ka tsaya ka karantar da su, ka gaya musu abinda Allah yake so, ka gaya musu abinda Allah baya so, ka sirka da'awar da abinda ka sirka aikin agajin naka da kuma da'awa, saboda haka kaga sai da ya fara shimfida da da'awa, sannan kuma sai ya zo kan bukatar su, yace ya sahibai sijni,
ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasfi rabbahu khamra وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
نعم.
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
نعم سيأتي يا صاحبي السجن يا أبو كينا أكركك أما أحدكما فيسكي ربه خمرا أما دينك zai ci gaba da shayar da mai gidansa giya, wa ammal akhar amma ɗayan fayuslabu za a gicciye shi, fatakulu at-tayru min ra'si tsuntsaye su rika caccakar kansa, qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan an gama yanke hukuncin al'amarin da kuke fatawa a kansa. Anan kaga bai fito ya ce kai zaka tsira kai zaka mutu ba, kaga ba yace to kai wannan kai za a sake ka, kai kuma za a kashe ka, a'a sai yace amma ahadukuma daya daga cikin ku fayasqi rabbahu khamra zai ci gaba da shayar da mai gidansa giya, wa amma al-akhar dayan kuma daga cikin ku fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'si za a kashe shi a gicciye shi tsuntsaye su rika caccakar gawarsa. To kaga anan wanda shi yayi mafarkin batun tatsar giya da sauransu, kaga ya san mafarkinsa, wancan ma ya san mafarkinsa, amma da zuwa yi kawai yace kai mafarkinka ya nuna zaka kubuta, kai kuma sai an kashe ka, kaga ba abin nan. To shine anan sai ya fassara musu mafarkinsu. Idan kuwa kula mafarkin ɗaya ya fito yadda yake dinnan, ya ganshi yana tatse inabi yana mai da shi giya, ce to zaka tatse inabin ka shayar da mai gidanka, ɗayan kuma ya ɗauko gurasa a kansa kuma tsuntsa yana caccakar ta a kai, kaga wannan ai ba shi ne aikinsa ba, aikinsa ya gurasa amma ya ɗauko ta yana tafiya tsuntsa yana caccaka, akwai wani abu, saboda haka mafarkin ɗaya yadda yake dinnan haka zai wakana, ɗayan kuma wata alama ce da take nuna za a kashe shi, in ma an kashe shi ba za a je a binne shi ba, gicciye shi za a yi, in an gicciye shi tsuntsaye waɗanda suke cin nama za su rika irin shiruwa, za su rika zuwa suna caccakar kansa. Sai ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, an gaba yanke hukuncin al'amarin da kuke fatawa a kansa, kaga kenan mafarki fatawa ne, fassara mafarki fatawa ce, wanda duk zai fassara mafarki ya san cewa daidai yake da mai fatawa, fatawa kuma ya kamata kada wanda ya yi ta in ba mai ilimi ba ne, shi yasa a sura za mu ga duk haka take nuna mafarki, an fassara mafarki fatawa ne, aftuni ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun, yusufu ayyuhas siddiq aftina, kaga duk yana nuna maka fassarar mafarki fatawa ce, don haka waɗanda za su rika kankanba wajen fassarar mafarki ba da ilimi ba, su sani Allah suke wa ƙarya da manzansa, domin idan ya zama mafarki na gaskiya daga mala'ika ne, daga Allah ne, shine yake wato ba da wasu misalai cikin bacci na wani abin da zai iya wakana. Idan ka zo ka fassara wa mutum mafarkinsa tare da cewa baka san fassarar ba, to kaga anan mala'ikan kake wa ƙarya, mala'ikan kake wa ƙarya. Saboda haka ba daidai bane mutane su rika kankan ba wajen kokarin sai sun fassara wa mutane mafarkinsu. Sannan ba daidai bane mutum ya sayi wani littafi wai shi fassarar mafarki ya je a ce gidansa da ya mafarki ya je ya bude ya ga ina mafarkinsa ya sa gaba. Wannan ba daidai bane. Dan ya waiwaye wasu littattafan duk jahilai ne suke rubuta su, wasu littafan kuma ƙarya ne ma, kamar wannan littafin Ta'tirul Anam fi Tafsiril Ahlam, wanda aka ce wai na Ibn Sirin ne, Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin babban malami ne cikin malaman tabi'ai. Ya rasu tun hijira tana shekara 110, lokaci ɗaya suka zauna, lokaci ɗaya da Al-Hasan al-Basri. Sai aka yi wani makikin littafi na fassarar mafarki, aka faɗi maganganu shaci faɗi daban-daban, sai aka ce wai shi ya rubuta. Wanda in ka koma tarihinsa sai ka ga shi a yadda aƙidarsa take, ko hadisan manzo Allah bai yadda a zauna ana rubuta su ba, dan yana ga rubuta su zai sa a shagala, maimakon a tsaya a haddace da kunya a zauna ana rubutawa, shi bai yadda ba. To ya zai zauna kuma yana rubuta fassarar mafarki? Babu shakka a tarihinsa an nuna cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su wannan ilimin na fassarar mafarki. Amma babu inda aka ce ya rubuta wani littafi, ko littafin hadisi bai rubuta ba, balle ya zo ya rubuta maka wani makekin littafi a ce wai shi ne ya rubuta, duk kuma shaci faɗi ne. In kaga saniya, in kaga rago, in kaga kaza kaza, zai zama in kaga wasu zauna suna tsakura har suna mai da shi cikin wasu yarurruka, mutane kuma na saya da mutum ya yi mafarki shikenan sai ya ruga ya ɗauko shi ya buɗa. Wani an yi shi a alphabetically, idan mafarkin ya fara da insani ya ce fara da S ya je S ya duba, in rago ne ya duba R, in miciji ne ya duba M. Wannan duk ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Bai kamata mutane su dogara da irin waɗannan ba. Mafarki ilimi ne, kuma babban ilimi ne wanda yana da kyau a koye shi a san shi, kuma koyansa da koyar da shi ma Allah yana ba da lada a kansa. Ku duba ku ga annabi Allah, annabi Yusuf alaihi salam, Ubangiji ya yi masa wannan zaɓin. Wakazalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, ashe wani ilimi ne daga Allah, ba wani abu ne da za a rika tsinta shi akan titi, ko kawai wasu su mai da kansu masu fassarar mafarki su rika gaya wa mutane shaci faɗi da abinda duk suka ga dama. Wannan ba daidai bane. Wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سي النبي يوسف عليه السلام يتي ما وند تسمانن چوا كو يتبتر چوا زي تسيره daga cikin su. اذكرني عند ربك كامبچيني ا وجن مي gidanka فانساه الشيطان ذكر ربه. سي شي wannan mutun sai sheidan ya mantar da shi tunatar da ubangidan nasa. Falabitha fi sijini bid'a sinin, sai Yusuf ya zauna a cikin kurkuku 'yan shekaru. Wannan ita ce ayar da za mu tashi a gobe insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.